This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 31 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Yayin da Amurka ke shirin daukar mataki don mayar da martani, an sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin Amurka a yankin Gabas Tsakiya. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza yau Laraba. Haka kuma za a ji cewa a yau Laraba wata kotu ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon Firaminista Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da 'yan kasar Ghana ke cewa dangane da sabon rahoto kan yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙungiyar Transparency International ta fitar.
Talakawa na ji zurfi, kuma talakawa suke da yawa, ka gane ko, saboda shi corruption da gaskiya ko corruption fi sabidillahi, da mu da su da wane ne muruka muna yi, amma su suka gyara dokan nan, no one is above the law.
Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai duba ne kan irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da sauran ƙabilu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yayin da Amurka ke shirin daukar mataki don mayar da martani ga harin jirgin sama mara matuki da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suke kashe sojojin Amurka, Kattab Hezbollah, ɗaya daga cikin masu ƙarfin ikon Iran da ke Iraki, ya sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin Amurka a yankin. Da yake magana da manema labarai a jiya Talata, shugaba Joe Biden ya ce ya yanke shawarar daukar matakin soja a matsayin mayar da martani kan harin da aka kai a sansanin sojojin Amurka da ke Jordan, kusa da iyakar Iraki da Siriya, wanda ya sanadin mutuwar sojojin Amurka uku tare da jikkata wasu fiye da 40. Biden ko jami'ansa ba su bayar da cikakken bayani ba, sai dai da yake zantawa da manema labarai a cikin jirgin Air Force One. Mai magana da yawun kwamitin tsaron kasar John Kirby ya ce manufa ita ce tabbatar da cewa Amurka ta kaskantar da karfin kungiyoyin na kai hari ga sojojin Amurka da sauran wurare, yayin da ta aike da sako mai karfi ga masu goyon bayan su a cikin dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza a yau Laraba. Hare-haren na Isra'ila sun hada da birnin Gaza, inda sojojin suka ce sun kuma kashe 'yan ta'adda a wani sumami ta ƙasa. A kan Yunis, babban birnin da ke kudancin Gaza, shaidu sun ba da rahoton kazaman fada bayan ga wasu hare-hare ta sama. Ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke Gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hare-haren Isra'ila ya kai 26,900. Ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke Gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hare-haren Isra'ila ya kai 26,900, adadin da ya hada da fararen hula da 'yan bindiga. Ana sa ran shugaban Hamas Ismail Haniyeh zai je birnin Alkahira domin tattauna kan kudirin tsagaita buɗe wuta da zai hada da dakatar da yaƙi a Gaza da kuma sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su. A ɗaya bangaren kuma, yau Laraba mayakan Houthi na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yaƙin Amurka a tekun Bahar Mariya, kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Burtaniya.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International ta fitar da rahotonta na shekarar 2023, inda ta ayyana ƙasar Ghana a matsayin ƙasar da bata samu ci gaba ba a ƙoƙarinta na yaƙi da cin hanci da rashawa, Kungiyar ta danganta matsalar da rauni ta bangaren shari'a a kasar. Masu ruwa da tsaki na bukatar gwamnati ta karfafa matakai musamman dokar ayyana kadarori ko kuma kasar ta dada gazawa a wannan fanni. Wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya hadu mana daga Kumasi.
Taɓarɓarewar harkokin shari'a a ƙasar ke kan gaba cikin dalilan da suka sanya ƙasar Ghana cikin halin koma baya a ƙoƙarin da take yi wajen yaki da cin hanci da rashawa, a cewar rahoton ƙungiyar Transparency International na shekarar 2023. Rahoton ya kuma ƙara da cewa Ghana ta samu sifiri a karo na hudu a jere a yaki da cin hanci da rashawa bisa ga ƙididdigar da ake na cin hanci da rashawa ta Corruption Perception Index ta shekarar 2023 da ƙungiyar ta fitar. Ghana ta samu maki 43 daga cikin maki 100, kuma ta kasance ta 70 daga cikin kasashe 180 da ke kunshi a cikin kididdigar ta bara, inji kungiyar. Matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sanya koma baya a tattalin arziki na kasar Ghana, kuma barazana ce ga makomar tattalin arzikin kasar har in gwamnati ba ta dau matakai ba, inji masanin tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan.
Kudin da aka kawo cin gaza za a yi gina hanya, hospital, school da ruwa da light za kawo ne a yi don talaka samu su sauki, ce mutane biyu ko uku ko suka da suka zo ka sata wannan kudin, ejima sun hana wa'anda mutane bayan Allah tin kasa shakatawa kenan, so shi zai kawo problem. Na biyu kuma ya kawo kuma kin saran kaya, duk wanda zai zo cikin kasa kaman was za zo cikin Africa suna rubun kasan da corruption shi ke kasa ne, to in corruption ya ji sama, in ya ji sama ba zuwa cikin kasan mu, bi ma'ana kamar ba zuwa a invest cikin kasan mu, bi ma'ana ba za mu samu aiki mu yi ba, ba za mu samu kuma production ba GDP kaman masana'anta, ba za mu samu masana'anta da yawa za su produce kaya, za su kawo kaya da yawa, to wanga dukan ga musiba ne da ke kama ainihin kasa.
Kungiyar Transparency International dai ta baiwa gwamnatin Ghana shawara da ta yi kokarin karfafa dokar ayyana kadarori ga jami'an gwamnati ya kasance duk wanda za a samu da laifin keta dokar sai in ya dandani kodarsa. Matakin da Alhaji Audun Jari mai fafutuka ya ce ya yi daidai.
Izan an appoint wani ya kamata ya ayyana ababen da yake da shi, koda ma duniya cewa ina da abu kaza, sannan ya fara aikin. To kaga a lokacin nan idan an same shi da daban wani kaddarori daban anya bincika a gani, kaga in an yi haka zai rage muna batun corruption.
Wasu al'umman kasar sun yi tsokaci kan rashin samun ci gaba wajen yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Ghana ke yi.
Musamman gwamnati ya yaki mutane shi, ya bar ido shi, ya ja kan mutane shi. Wata minista ma kudi aka kama gidan
Idi Reagan, talakawa na ji jiki, kuma talakawa suke da yawa, ka gane ko, saboda shi corruption da gaskiya ko corruption fi sabilillahi, da mu da su da wane ne muruka muna yi, amma su suka gyara dokan nan, no one is above the law.
Gwamnati dai ta bullo da wasu tsare-tsare da ke taimako wajen ganin ta rage wannan matsala, ciki har da karfafa hukumomin da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar, inji Yusuf Fafana, jami'i a ma'aikatar sadarwa ta kasar.
Mun resource all institutions da ke duba wannan abin da muke kira corruption, yanda za a yi ayya magance shi. Ko da dai mun san corruption wani abu ne da duk duniya ba za ka ce za ka fidda shi wurin san ba, amma za ka yi ka kokanta ka yi yanda za ka yi ka fidda shi, ko dai ka bari ya yi sauki a kasanka.
Ghana na hatsarin kimanin biliyan 3 na dalin Amurka a kowace shekara sakamakon matsala ta cin hanci da rashawa, wato kudaden da suka kai tallafin da kasar ta bukaci gun asusun ba da lamunin kasa da kasa ta International Monetary Fund domin shawo kan matsala na taɓarɓarewar tattalin arzikin da take fama da shi. Masana na ganin har in ta karfafa matakan shawo kan wannan matsala, to za ta samu ci gaba ta fannin tattalin arzikin ta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Yau Laraba, wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon Firaministan Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan, mai shekaru 71, da uwar gidansa Bushara Bibi, an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, da suka haɗa da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022. Hukuncin kotun ya kuma hana su riƙe makaman gwamnati har na tsawon shekaru 10 da kuma tare sama da dala miliyan 2.8 ga kowannensu. An gudanar da sauraron ƙaran ne a wani gidan yara da ke kusa da Islamabad, inda tunukan ke zaman gidan yaran na tsawon shekaru 3 bisa samun sa laifin cin hanci da rashawa na daban, wanda kuma ya haramta masa shiga zabe na tsawon shekaru 5. Jam'iyyar kan ta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI da tawagar lauyoyinta sun tabbatar da hukuncin a ranar Laraba. Na bi cikin kwanaki 2 ga dan wasan cricket dake daure a kurkuku gabanin zaben yan majalisar dokoki a Pakistan a ranar 8 ga watan Fabrairu. Shugaban kasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya kori wani babban jami'in hukumar leken asirin kasar a wani bincike da ake zargin dan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro na leken asiri ba bisa ka'ida ba. Kora Alessandro Moretti a matsayin mataimakin daraktan hukumar wanda aka fi sani da sunan Portuguese Abin ya zo kwana guda bayan da 'yan sanda suka kai su mamaye kan kadarin da ke alaka da Carlos Bolsonaro dan majalisar birnin Rio de Janeiro. Alƙalin kotun koli Alexander de Morses ne ya bada sammacin kai su mamaye gidan Carlos Bolsonaro da ofishinsa bisa zargin 'yan sandan tarayya suka yi na kasancewa wata kungiya ta Abin da ta yi wa abokan hamayyar Jair Bolsonaro leken asiri a lokacin shugabancinsa na shekaru 4 wanda ya kare a shekarar 2022.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zana jin maburina.
A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu kabilu kafin dangantakar ta yi tsami da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba.
Bangaren kiwo da bangaren noma, nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru, to wasu har yanzu ba su saki abin ba.
Mu wayansu mun yi girma, muna da abokanaye Fulani kai, muna zama kamar ni kauyen da na fito. A rasuwan ubana akwai Fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan. Da rasuwan uwana da na ubana dukansu biyu muna zama tare.
Rikicin da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi. Hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci. Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya, duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, ɓangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakaninsu ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi ɓarna, saɓanin abin da ke aukuwa yanzu na ɗaukan doka a hannu.
Sunana Muhammad Sabi Uchiroma, ni kuma deputy imam ne daga Tafawa. Babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji daɗi ba. Duk wanda mutum ya yi zama da shi, to ya kasance a zauna lafiya a tsakani.
A baya gurinku yana da tashin hankali, wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wurarenku?
Ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kamar haka. Wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari, yawanci su suke tada abun. Misali kamar misali wajen kiwo, za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo, wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma. To idan aka samu irin wannan, to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani, sai ka ga wani abu ya tashi. Abinda kawai yake tada abun kenan, amma ba wai wannan abun don yana ma mutane daɗi ba. duk wani mutum mai hankali yana bakin ciki da wannan abun. In yaji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi.
Wani lokaci akan danganta rikicin jihar Plateau da na makiyaya da manoma a ce addini ne da sauransu. Kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addini ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare?
Makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi sakani da Allah ba wani wanda ya hana wani yin addininsa kuma ana gaisawa lafiya. Don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yanda na gaya maki dai kawai bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullun dai ana nuna musu gafa hanyar zaman lafiya domin duk wanda ya fita ya je yayi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma dadi yake ji. Mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba kai kaga ba wani dadin da zai ji ba wani
to cikin yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a guraren ku me ya janyo aka samu wannan saukin?
To abinda dai ya janyo aka samu wannan saukin abinda ya taso mu din Allah ya sa mu bangaren mu Fulani da bangaren Sobiron dama tutan ma muna zaman lafiya kuma mun san juna waje daya muka tashi. To idan abinda ya taso din nan idan muka yi magana a tsakanin mu to da yardan Allah sai kaga abun yana sauki. Yauwa
ƴaƴan ku fa suna fahimtan ku saboda kaga wayanda suka manyanta kamar yanda kai bayani ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare kila ma an yi aure kusan tare amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ƴaƴan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba taya kuke fadakar da su?
Kwarai kuwa yanda kika fada kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya dauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake cike ba wanda dama ake zama ba don haka har kullun wani lokaci muna da komiti wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna musu mu da wayannan fa mu daya ne gashi can dama ga irin zaman da ta ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran
kenan yaran ku suna fahimtan juna tsakanin su kila da yake Birane a wurin yaran Fulani a wurin suna fahimtan juna tsakanin su da yaran Birane a ce ko suna ziyartan juna suna wani hulɗa tare lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an ji nuna alhini?
Kwarai kuwa wannan ana haka kaman wani abin murna ya same daga bangaren mu gaskiya suna mana murna mu ma kaman wani abin murna ya same bangaren su mu ma idan muka sadu muna masa murna sadu a gaisa ayi gaisuwa ayi murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kaman misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisuwa mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah ji kansa kaza kaza to muna dinke zumunci da haka kamar lokacin sallah wani lokaci in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu sha nono ayi murna gaskiya muna wannan.
To daga ƙarshe me kake ganin kaman hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungume wannan zaman lafiya?
To hukuma yanzu ma haka yanda muke maganan nan akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai rawar rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo wasu mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda ya yi wani abun da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su ce mana fa to gashi abin da yake faruwa.
A duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira.
Sunana Nanlop Kukes Dara. To wannan abun kamar yadda dukanmu mun samu kanmu ba abu ne da ka yi tabbas zama ka zato cewa zai faru ba ya zo ne ya faru kuma jama'a dai ana wahala bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan akanmu ne kowane lokaci wahala kuma ga sanyin Jos
yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abun bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to addu'an mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan
kamin wannan abun ya faru ya dangantakan ku da Fulani
personally in zai magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanaye Fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai Fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma wannan abun da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu dan mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba
gaba daya an rurrushe wuraren
to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba ba dadin zama bai yi dadi kuma ba gaskiya
kaman fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi
tare a'a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gasken shine yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu killa ba su san ina mu muke ba saboda guduwan rai ne kowa yayi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma
abinda mutane za su so su sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watse Fulani sun watse ku kabilun wurin kun watse me ke faruwa a wurin
to kaman gefen Washna da Larkas da Kumbulin wajajen kin san yana nan da boundary da gindiri da chantas generate akan ce ni bana zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su scoutshan kansu ayi don mutanen mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanikai su ci abinci a can anjuma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona a wurin ba so mu ba sa zuwan wurin
kira ga kaman ya za a kawo karshen wannan rikici ne da ya dauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kaman abinda bai kamata a ce ya kai wannan lokaci bane gashi ya dauki shekaru me kike ganin kaman ya kamata a yi domin a kawo karshen wannan rikicin da ake samu
to ana wa ganewan in muka ga yawa juna gaskiya ta ci komai
menene gaskiyan
shine wanda suke sani an san wanda suke fara abin nan ba wanda suka tashi da safe wayan su kabilun ba taba tashiwa da safe a ce je mu kore wayan nan ba akwai wanda an sani gaskiya yau ke kina da dakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika ga ya ma yaro danki gaskiya ka nasu ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayancin amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina faman cewa a ba shi ba kin ga bara samu zaman lafiya ba ni addu'an shine mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma at the end of it mu samo inda za mu zo mu ga yawa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kamar nada mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plat to za su kare
to yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu
sunana da Sambo Chalom sarkin Dorowa that's Gomratatis gaskiya matakan da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabanin su da su shugabanin matasa har da na mata ma sai mu zauna kamar ne mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattauna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai in ce ga inda an yi barna kuma matakin da yasa ya kawo min kwanciya domin a kauye na Dorowa da in ka je wurin kowane rana harbe hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum yayi sir ba hira domin wurin ya zo madamuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi sharubuce
bangaren fulani
sai muka zauna da shi dan labe na wani Hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gane sai mun je in kama shugabane na gefen da aka yi suka ga da sassafe shugaban su je su bi shanun sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna suka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna suka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman ma mai gona suka ga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba
sunana Rabi'atu Abdullahi Bawa duk dai saboda mu ga yanda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya daya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakanin mu da su to shine muke ta kan gyare-gyare muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan Allah muna roƙon gwamnati mu ma a ba mu haƙƙin mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma ɗan ƙasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina kaje ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina kaje ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda zaka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin Allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kristan da kowane yare ubangijin Allah ya bashi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi dan Allah
Masu sauraron mu anan za mu diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. Sai kuma rana ita yau za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Yayin da Amurka ke shirin daukar mataki don mayar da martani ga harin jirgin sama mara matuki da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suke kashe sojojin Amurka. Katab Hezbollah, ɗaya daga cikin masu ƙarfin ikon Iran da ke Iraki, ya sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin Amurka a yankin. Da yake magana da manema labarai a jiya Talata, Shugaba Joe Biden ya ce ya yanke shawarar daukar matakin soja a matsayin mayar da martani kan harin da aka kai a sansanin sojin Amurka da ke Jordan. Kusa da iyakar Iraki da Siriya wanda ya sanadin mutuwar sojojin Amurka uku tare da jikkata wasu fiye da 40. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza a yau Laraba. Hare-haren na Isra'ila sun hada da birnin Gaza inda sojojin suka ce sun kuma kashe 'yan ta'adda a wani sumami ta ƙasa. A ɗaya bangaren kuma, yau Laraba mayakan Houthi na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin Amurka a tekun Bahar Maliya, kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Burtaniya. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin Amurka ta ce rundunar USS Grave Lee ta harbo wani makami mai linzami da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba daga ƙasar Yemen. Yau Laraba wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon Firaministan Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan, mai shekaru 71, da uwar gidansa Bushara Bibi, an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, da suka da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022.
To masu sauraro da ƙaddatar labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da kuma Julius Krasham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.